Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. Akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wata soshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kasar kuma sun gana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana Hawwa Sharif ga watan Agusta na shekarar 2024 shirin yau da gobe na kasar Kamaru kuma kamar yadda aka saba wakilinmu a can Maimuna Tsadu za ta gabatar mana da shirin inda a yau shirin zai tattauna da matasa magidanta maza da mata kan batun taimakekeniya tsakanin ma'aurata daga bisani mawaki da aka gayyato a cikin shirin zai dan taya mu shakatawa kafin daga bisani Maimunan ta ja mu zuwa madafa wato kitchen domin jin girkin mu na yau dan haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Haka yake masu sauraro ba tare da bata lokaci bari in ja gefe in barku da wakiliyar tamu a Kamaru Maimuna Tsadu inda ta fara da tattauna maudu'in shirin na yau wato taimakekeniya tsakanin ma'aurata tare da bakin da ta gayyato. Maimuna tu gare ki.
Ku biyo mu sau da kafa masu sauraron mu ku ji yadda wannan hirar rotamu za ta kasance tare da manyan bakin mu ina tare da Alhaji Adamu Dalhatu babban dan kasuwa sai kuma Malam Ismaila matashi ne kuma babban dan siyasa wanda yake taka rawar gani a jam'iyyar FDPC jam'iyya mai ci kenan na shugaban kasar Kamaru sai kuma Malama Amina malama ce wacce take horar da mata samata da kuma manyan mata a makaranta na addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manyan bakin mu. Alhaji Adamu Dalhatu, wannan aure da ake yi na haɗin gwiwa tsakanin ma'aurata wanda a hali yanzu ya zama ruwan dare ga magari. To ta yaya wannan lamarin ya kasance a hakan bayan a baya muna gani yadda ainihin iyayenmu maza ke ɗawainiya da iyayenmu mata wanda kuma addinin musulunci ya yi magana a rijalu qawamuna 'ala nisa wanda ike nuna cewa maza su suke ɗaukan ɗawainiyan mata cinsu shansu tufatarwa da sauransu yayin da aka je ma ɗaurin aure akwai abubuwa waɗanda ake tambaya idan ya daidaita hakan nan to ya tabbata cewa namiji na da ƙarfin riƙe matarsa to amma yau kuma sai muka wayi gari cewa a tsakanin ma'aurata yau an bidiro da wani yanayi na wato haɗin gwiwa a zamantakewar aure
al'amari ne jami'una kene ce muku siyasar mu kawai yau kun ga haɗin gwiwa da ake yin na wayansu matan da suka san wato muhimmancin aure ne da suka cewa wata cewa wayansu mazan din na kokari iya gurgudunsu duk da haka baya kaiwa su wato su cika wa burin su wayansu abubuwan suka dauko rayuwarsu to ina gani a gani na waina daga cikin wannan wato abubuwan da ya saka mata da suke su zama aure wallahi sai su na su zama aure ne so ga cewa in dai namiji din duk kokari su baya iya wato samun shi baya iya rufa duka wani bukatunsu to su ma suna iya sa hannu a ciki a kawo taimakekeniya domin a samu ingantaccen zamantakewa don wa'insu matan za su ga cewa so wasu burin duniya suna ganin cewa idan wannan namiji ya kasa wata ce za su samu wani a waje irin su ne za ta gama ta bar aure ta je tana nan tana haura gangara tana raba dare a waje tana Facebook tana sauran abubuwa da yaka to ana neman mazaje a wannan Facebook kuma lokacin da yake kwashe wannan dai wannan sungurin din inda a gidan miji yake tana ibada da ya fi mata samun lada da kuma wani samun cigaba a rayuwar da ake ciki to ni dai ina ganin wannan abu ne bazan ce za iya kushe shi haka ba tun da yake al'amari wato rayuwa yayi katutu ne yanzu matan da suke son zama aure ni na ji daga wayan sun buga ba wato su amine haka cewa akwai matan da don suna son zama aure har su suke neman kudin sadaki su bayar da miji ya kasance su zama a gargashin namiji suke a wugasin da namiji abin da ya samu ya kawo za tallafa a ce za inganta rayuwa da shi
duk da cewa akwai wasu mata waɗanda suke korafi game da hakan nan akan cewa wato ya zama musu tilashin wuya makoko ne da aka bar musu wato ragamar rike gida ta wannan bangaren din me zaka iya faɗa game da hakan din
a takaice dai a ce an barwa mayan su mata ragamar gida kan wannan namiji bai dauke nauyin shi akan namiji ba dan shi yakan wannan buru mu dafa baya a irin wannan din ba karar namiji je kokarin duk dai abin da zai komi kankantar shi ya kasance dai wato ya kawo nashi tallafi dai a cikin abin da yake ragaba wato wannan nauyin shi ne inda ita tayi wannan din makaman taimakawa ne amma kuma duk dai abin da shari'a ya nuna gangantsiya ba nuna cewa mace ta dauki ragaban gida ba ko akan wani abin nan ana iya daidai yarjejeniya tsakani a ce a taimaka ne wani kila ko miji ya shiga cikin wani hali ne a wanda ya saba yi ne to yakan zo ya kasance wani kila ya shiga wani hali ne na jarrabawa to a wannan din ina ganin cewa matan da ta san ta yi amfani da shi a wani lokacin da ta san dama a dinga samu mace mai hankali ba butulu ba don mata butulu sun yi yawa a waje yanzu ya fi cewa wata tana ganin cewa a lokacin da miji yake akwai to ana nan da shi shine masha Allah in ya zo kasance Allah ya jama ya shiga cikin wata jarrabawa a lokacin da za ta tona masa asiri za ta bayyana abin da ba sani ba dama ba san ma ba ita ce ba mai yin abubuwan din ba ma a lokacin ma za ta zo ta bayyana cewa a komai yanzu ai ba ita ba shi ba yake daukan nauyin gidan shi ba ita ce take kare shi ce kaza amma a wannan fanni kin gaskiya jami'u ne ba mu dafa bayan cewa namiji ce ya cire hannu 100% kan ya kiya barwa mace daukan nauyin shalin gida ba bai daidai ba wannan duk yadda za a yi komin lalacin abin da zai yi ko faskare ne komin lalacin abin da mutum zai je kokari zai samu ya kawo ya sai ya dauki dawainiyar gidan shi shi ne mafi alheri da su cikin rayuwar da wato a cikin rayuwar auratayyar yadda ake tattarawa yanzu
a to Malam Adamu Dalhatu na ji ka yi maganar cewa akwai mata butulu waɗanda suka yawaita yanzu a wato a rayuwar yau da kullum a sakamakon watakila rashin bada haɗin kai game da ainihi yanayi da na batun maganar zancen haɗin gwiwa na zamantakewar aure shin rashin bada haɗin kan ne yasa suka zama butulu ko dai a'a wato su ma suna kokarin wato kwato haƙinsu ne game da ainihi dole ne namiji ya kasance mai tallafa musu mai jin kansu wasu kuma suna kin yin haka saboda tun farko a yanayi da dai muka tattauna da wasu matan wasu mazaje din yayin da suke da shi a maimako su tsara rayuwarsu ta yadda wato gobe koda akwai matsala za a iya a san yanayin da za a tafiyar da wannan abun nan to wannan lokacin din namiji bai ba wa mace haɗin kai wajen wato kyautata tunani da yanayin tsarin da wato za a tafi a gida lokacin sai abun da ya ga dama ya ce kuɗi daga aljihun shi yake fitowa sai ya ga dama zai abu kaza a bayan kuma wasu lokuta ba ku ga cewa rashin zama da tattaunawa da mata yake kai ga gobe koda namiji ya shiga wani yanayi wannan matar kuma ba za ta iya tausaya masa ba saboda yanayin tsari da bai yi a baya ban da matar ta so watakila yayi wannan tsarin kuma shi kuma bai bi wannan tsarin ba shi yasa a yau wasu lokutan ake cewa mata butulu a halin yanzu da namiji ya shiga wani yanayi bayan su suna ganin cewa akwai shawarwari da suka bayar a baya
Ni wa Allah sarki jara
amin
Allah jara
amin
yau kome ya tsada shinkafa ta tsada gero ya tsada bawake ya tsada masara ta tsada dawa ta tsada wajen suya tsada gida ta tsada
To ma da jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu sake koma ga maimunatin inda za ta dora daga inda ta tsaya.
Eh da gaskiya Hajjia Maimuna wato ba wai a ce ko rinki bi daukan shawara ba ta iya ba da shawara ba dauki shawaran kuma a ga cewa a ko ba yi amfani da shi bane ya kasance cewa ni inda na kawo miki maganar mata butulu a yau zaki ga mata da yawa wa'ansu suna nan sun gwammace yanzu nan abin da sanin kira su butulu ne sun gwammace wato aure ya kare a halin miji ya shiga ta kila jarabawa ba su san kuma ni iko ne wani hali ne kuma Allah ya ce gwadawa bawansa da shi ba ana ai ko ba samun da ake ni shi ba wani jarabawa ne ba Hajjia Maimuna kan ta dauka cewa wajen cire lokacin da akwai ta bada shawara akan wani abin din bai ba ai duk gidan da kika ga akwai ana samu mace sarauniya na cikin wannan gidan din ba za ki ga cewa san ke miki kaso 65 zuwa 85 ga cikin abubuwan da ake aiwatarwa a gida in ana kai samu san ke miki yawanci ra'ayin matan din ne wani dangi shi ma ba zai ji musu hakan nan ba makaman da zai ji shawaran matan shi duk wani abin da zai fa ita take gani kaman ba dauki ne ba dauki shawaran da kuma dauki ra'ayin ta bane bayan shi kuma duk wani abin da yake kokarin da yake fa ya ga cewa wai yaya kyautatawa matan shi ne fa ana zaman tare akwai wannan fannin da ya kamata fa a bincika sosai a duba fa jami'i ni akan maganin butulun da laifin za ki ga cewa mata kaso da yawa kamar da na faɗa miki Hajjia Maimuna ba su a ɗaukar muhimmancin cewa yau Allah na iya jarabtar bawan shi da samu da rashi tun da yake a hadisai na nan da yawa da suka magana irin wa'annan fannin rayuwar ne ai Allah na baka annabawa nawa in kuka ɗauki tarihin annabi Shu'aibu kai shi ba Allah ya jarabce shi da ba da akwai daga ba Allah ya jarabce shi da babu da ya imani shi bai gushe ba ai da ya daure ya jure akan wannan halin ne dai Allah ya masa daga baya Allah ba musanya masa sai da abin da ya fi alheri ba kara masa arziki ya bai kara masa kike shi cikin wannan to irin wa'annan ne mata ba su daukan hakuri akan wa'ansu abubuwa in dai an shiga wani hali a'a to wani lokaci ma kana nan da mace ma wai don kai ka shiga halin babu yanzu nan matan aure ka ji tana hira da wani namiji a waya karewanta ma ka ji har tana fita ma da wani domin wanda kike wannan bata ruwani kuma yake mata an tafi ta zai aure ta an tafi can kuma auren ta zai ba ya lalata mata aure ita kuma tana nan yanzu tana ganin cewa take da ma ana jin dadi ta banda kuma shi tana shi gidan mijinta yana kawo mata wani shawarwari yana faɗa mata abubuwa ki bari mai da mijinki ya kasa ni zai iya kula da shi mijinki kaza mijinki kaza duk wani yana daga abubuwa ne da Hajjia Maimuna yau mata rashin hakuri shi da ke sa maza su jaji su kafurta su wani butulu ba wai magana wata daukan shawara su bane ba wannan mata ta so ba ai a lokacin da ake samu za ta ga cewa yawancin abubuwa fa ra'ayinta ne fa wannan da ya kamata mu duba Hajjia Maimuna
Malama Amina a matsayinki na malama wacce take fadakar da mata kuma take wato gabatar da wa'azzuka a sai muka ga kamar an samu sabani game da ainihin fadin wato Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda ake maganar cewa namiji ne yake daukan dawainiyar gida da sauransu wanda muke gani kamar cewa a ta wannan fannin ba a kawo batun maganar zancen zamani ciki ba
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hakikanin gaskiya mun sani ana cikin wata rayuwa a yanzu ana cikin wani hali yanayi na talauci na rashi na tsadar rayuwa idan mace ta taimaka mijinta wannan ta kyautata ne amma hakikanin gaskiya addinin musulunci namiji ya daura nauyi shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya girmama namiji sannan Allah yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa maza su ne tsayayyu akan mata bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfa'u idan muka dauki wannan gaba don Allah ya ce wa bima anfa'u na abin da suke ci da waɗannan matan Namiji yana zama namiji ne a cikin gida a lokacin da yake ci da iyalansa, yake tufatar da su idan ba su da lafiya ya kai su likita. Kenan haƙƙin nan ba zai sauka kan shi saboda akwai tsadar rayuwa ba. Haƙƙin nan ba zai sauka kan shi ba saboda albashi baya yawa ko kuma ba a bada shi akan lokaci. Haƙƙi Allah ya daura namiji ne inda mace za ta zauna. Yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce askinuhunna min haisu sakantum min wujurikum, ku zaunar da matanku a inda kuke zama daidai ikonku gwargwadon ikonku. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yake cewa liyunfiqu zu sa'atin min sa'ati, kowa ya ci yadda gwargwadon abinda Allah madaukaki ya bashi. Wa man qadira alayhi rizquhu, wanda kuma Allah ubangiji bai bashi arzikin ba, falyunfiq mimma ataahu Allah, to ya ci yadda daidai gwargwado abinda Allah ya bashi. Anan nake cewa kenan yanzu abinda ake so a gurin mace, miji duk abinda ya kawo komin kankantar sa ki godiya ki gode wa Allah da yasa mijinki yana da zuciyar da zai dauko ya kawo miki. Akwai mazan da sun sauke duk wannan nauyin a kansu, suna ganin cewa daidai ne, dole ne mace ta taimaki namiji. Kamar yadda na faɗa a bayani na baya, mace za ta iya taimakon namiji saboda ƴaƴanta ne in ta taimaka, amma ba wajibi bane a kanta, kuma wannan nauyin bai sauka a kansu ba. Dole ne za su ci da ita kamar yadda Allah ya ce a ci da ita, a bata gurin zama saboda haƙƙinsu ne. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'asharash shabab, ya ku taron samari, man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj, duk wanda yake da iko a cikin ku yayi aure. Wanda kuma bai da iko, manzo Allah ya faɗi abin da zai yi. Akan wannan hadisin nake cewa kenan sai mutum yana da iko ne yake iya yin aure. In baka da dalilin da zaka rike mata ka ci da ita ka tufatar da ita ka bata gurin zama, aure bai hau kanka dole ba. Aure yana hawa kan mutum ne lokacin da zai iya sauke waɗannan nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura masa. Abin mamaki anti a yau, wallahi, saboda rashin adalcin da maza ke yi wa mata na rashin ci da su, namiji zai bar wa mace nauyin ƴaƴa uku huɗu biyar a kanta ita kaɗai. Sai ki ga idan babu tsoron Allah an shiga wata hanyar da bata dace ba, a soma sai da su ƙwaya, sai da su abubuwan da yake kawo kuɗi nan take. Ko kuma ma idan mace bata da tsoron Allah, kiga ta je tana sai da kanta, tana bada kanta wasu mazajen saboda ta samu kuɗin da za ta rufa kanta asiri. Ba wai ina ba mata ƙarfin gwiwa bane akan su je su yi wannan, a'a, maza su yi kokari su sauke nauyin da yake kansu saboda kar matan su je su fada a cikin wannan hatsarin da ake gudu, wanda zai iya kasancewa shigan mutum tar jahannama, Allah ya kare mu.
A to ba ki ga cewa tsuntsun da ijaruwa wasu lokutan wato su wannan ruwa yake duka ba, a kasancewa mata a yau sun tashi tsaye wajen wato neman daidaiton jinsi, wanda ya kai ga wato suna maganar cewa suna iya su yi ma abin da maza wato ke yi. Ba ki ga cewa wannan ne ijawo musu wannan, wanda yau idan namiji ya baki izini kika fita kika je yin wannan aiki da sauransu, sai namiji ya samu damar wato gindaya miki wayannan sharuɗan cewa tunda yake hakan ne, to yanzu kamar yadda kike bukata ki kasance daidai da ni, to yanzu zai kasance ne za mu raba duk wasu yanayi na tsari na tafiyar da wato ainihi zaman auratayyar mu ba.
To anti, a cikin bayananki na ji kin taɓa ɓangaren abin da ya shafi wasu matan da suke ganin cewa su da maza ɗaya ne. To a gaskiya wannan addinin musulunci ba daidai bane, mace ma kanta ma so mu haɗa kanta da namiji, saboda ita Allah subhanahu wa ta'ala ya bata wasu darajoji, wanda ita fa tana zaune a cikin gida za a kawo mata abinci ta ci, in ba ta da lafiya a kai ta asibiti, in tana bukatan wani abu a kawo mata. Kin ga bai kamata a ce ma a matsayinka na musulmi ba kana ganin cewa kai da namiji ka fada da ka fada kuke, hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, tunda ayoyin alkur'ani sun nuna mana cewa namiji su shine gaba da mu ko da bangaren gado ne, saboda nauyin da yake kansa ne. Idan aka juya aka juya aka dawo, sai ki ga fa duk akan nauyin ƴa mace ne, akan tausayin da Allah yake wa ƴa mace ne, Allah ya daura mazaje wannan. Da mu mata aka daura ba za mu iya ba, amma abin takeici a yau mazaje da yawa sun sakaro matansu wannan nauyi da yake kansu, wanda kuma wallahi nauyin su ne. Allah zai yi musu tambaya akan wannan nauyin da basu sauke ba. idan mace tana da shi ta taimaka mijinta ba laifi bane. Taimako yana da kyau koda a makocinka ne, koda bare a ce mijin da kake zaune da shi, idan kana da shi ka taimaka masa, wannan abu mai kyau ne. Amma fa ba zai kankare, ba zai share hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala bane ya rubuta shi a cikin Alkur'ani, ba zai share wannan ba. Komin dukiyarki, komin arzikinki, nauyin mijinki ne ya ci da ke. Dole ne mu san wannan, mazan ma su san wannan. Komin arzikin mace dole ne namiji shi zai dauki nauyinta, sai ka daidai abin da kake da shi. Idan ita a gidansu misali ko kuma tana da arzikin da za ta iya cin kaji, kai kuma ba za ka iya ci ba, za ka iya dan siyo dai nama rabin kilo. To in ka kawo wannan daidai naka ka kawo, ka sauke nauyinka. Idan tana so ta yi abin da take so ita, ta ci mai daɗi. Amma kai ka kawo iya abin da Allah ya baka, abin da ya kamata mazaje su fahimta kenan. Sai kokare su sun sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura musu, saboda akwai ranar da Allah zai tambaya.
Malam Sama'ila, barka da yau. Malam Ismaila, tambaya da nake so ne maka game da ainihin maudu'i na yau, wanda mun ga cewa a tsakanin matasa ma'aurata a zamantakewar su ya zamo haɗin gwiwa, wanda za mu ga cewa ko da matashi yana neman aure yana tambayan wannan yarinyar shin tana da aiki ko kuma tana da sana'a, saboda sun rigaya sun yanke hukunci wa kansu, wato zamantakewar haɗin gwiwa da suka saka a gaba a halin yanzu.
Yana wato abin yana da wuya sosai. To amma kai tunanin cewa aka samu mace ta mai take da sana'a ko take da aiki ko kuma take da hanyoyin shigan kuɗi, za ta iya magance wasu matsaloli ko kuma kawo nata gudunmawa gurin raɗaɗe nauyin, wato rage raɗaɗin nauyin da yake ɗore akan namiji.
A to yanzu kuma za mu je ga Hajiya Habiba, wanda ita kuma za ta saka mana, za mu je mu ji me yau za ta saka mana a cikin tukunya a wannan mako. Malama Habiba, ko na ce Hajiya Habiba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau me za a saka mana a cikin tukunya ne wannan makon din?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajiya Maimuna, barkanmu da waraka. Kamar da muke dai shirye-shiryen mu na girki na kullu na kowane sati, yau dai muna nan a darasi na dafa ganyen ero da tuwon rogo. Ganyen ero ana yawancin samun shi tashashin arewancin Kamaru, tashashin Baminda. To na kayan haɗin yin miyan ero, ana buƙatan ero, ana buƙatan watali, ana buƙatan barkono da albasa da gishiri da ɗan magi da busheshen kifi da janga da nama da manja, ana buƙatan manja. To masu so su sa tumatu, wayan suna yi da tumatu, ana za su iya sa ko tumatu ƙwaya biyu ko uku a ciki. Da kuma tuwon rogo, kuma ana buƙatan rogo kawai shi kanshi. Yanzu wajen kayan wajen haɗa miyan ero, ganyen rogo da za a samu a ganyen ero za a samu a kasuwa, ana sai da shi a yanke, a yanyanke, ana yanka shi ƙanana kamar yadda ake yanka lalo, haka ake yanka ganyen ero, ana yanka shi ƙanana. To za a iya samu ko na $100. In an sai ganyen ero na $100, za a sayi ganyen ruwan da ake kiran shi watalip, shi ma za a sayi kamar ko na $60 haka, domin ganyen ero ya fi ganyen ruwa yawa, ya fi ganyen ruwa yawa. Yanzu da kuma albasa kamar ƙwaya biyu ko uku, da barkono kamar na $10 ko $20 na masu cin barkono da yawa, da magi ko na $10 kannan ƙwaya biyar, da ɗan gishiri da nama ko kilo ko rabin kilo da ganda da busheshen kifi. Yanzu abin da za a fara shi, a ɗauki tukunya a wanke nama da kyau, a yanyanka shi a cikin tukunya, a yanka albasa, a sa ɗan gishiri, a ɗora wuta, bar shi yana tafasa. Yanzu in ya tafasa da kyau, yanzu shi a zo a ɗauki ganyen ruwan da yake, shi ne watalip, shi ma a yanyan a wanke shi da kyau a yanyan kashi a gyara shi akwai wasu jantiya da yake fita ciki ana ciccire shi duka a yanyan kashi a wanke shi shi ma a saka cikin tukunyin nama da yake tafasa a cikin wuta yanzu an sa shi shi ma da yake ganyen ruwa ne zai fitar da ruwa har ruwan ya zo ya tsotse a hade da nama cikin tukunya yanzu in ya tsotse yanzu bushashen kifi in kifin in akwai wasu bushashen kifi suna da karfi in kifin in mai karfi ne za a sa shi za a fara sa shi a tukunya kafin a zo a saka ganda don wani sa'in ana sai da ganda fatan saniya deja a kasuwa an ga an babbaka shi an wanke an tafasa shi ana sai da shi a kasuwa to yanzu shi a zo dama an yanyanka shi an wanke fatan saniyan a gefe an saka tasa kifi bushashen kifi shi ma an wanke shi an gyara shi yanzu shi a zo a saka a cikin tukunya bayan nama da danyen ruwa ya riga ya tafasa ya kabe a wuta yanzu shi a zo a zuba bushashen kifi a zuba abin ganda fatan saniya da aka riga aka wanke aka yanyanka su yanzu shi a zo a yi albasa guda biyu na nan gefe da aka riga aka nika shi a hade da barkono da janga janga ma nika shi nika ina yi nawa nika nake yi yanzu shi a zo ko a dandaka jangan yanzu shi a zo a zuba a juya a juya yanzu ganyen eron shi ma wanke shi da kyau a zo a hada shi duka gaba daya a ciki a juya a juya yanzu shi a zo a dauki mai manja rabin letan manja a zuba a ciki yanzu aka zuba manja zai haɓa ko zai kauri yanzu shi a ƙara dan ruwa kuma dan daidai da zai nuna abin nan sinadari ya shiga cikin kayan miya yanzu in ya nuna mai ya hawo ya nuna da kyau inda akwai kuma sauran barkono ko ɗaya ko biyu a gefe za a iya jijjifa saman in ya nuna da kyau yanzu an ga an sa dama gishiri an sa magi an ɗanɗana in ya yi daidai shi a sauke a sa a gefe yanzu ta ɓangaren tuwon rogo rogo ne irin tuwon rogo irin rogo sosai da bai aikin shi ba za a ɗauka a ɓare shi a yanyanka shi ana jika shi a cikin langa a ruwa yayi kwana biyu ya jika sannan an cire shi yanzu an wanke da kyau a je a nika shi a machine za a nika machine aka nika mashi aka dare shi gida a ɗauki abin nan fasuwa ake ɗauka a irin tasa mai da wuji-wuji na ake tacewa da shi ana cire zare-zaren da yake a cikin rogo yanzu an tace rogo yanzu shi a sa tukunya da kaurin shi kada ya yi ruwa da yawa daidai kauri kamar dai targe yanzu shi a sa tukunya a ɗora wuta ana juyawa har ya zo ya yi ƙarfi ya zama tuwo gashi yana ba da ƙamshi in dai ke da kanki kika yi tuwon rogonki yana ba da ƙamshi mai kyau amma ana sayar da shi deja rogo deja a jike niƙaƙe a kasuwa ana sayar da kunshi dala 40 wani kunshi dala 20 yanzu ki tuka rogonki ki tuka tuwon rogonki da kyau ki mummula shi ki sa tasa ga miya to barkanmu da ɗanɗano ƴan uwa sai wani makon Allah ya kai mu da rai da lafiya.
To, masu sauraron mu, aka ce laifin daɗe ƙarewa. Mun kawo dai ƙarshen wannan shiri. Kun ji abin da Mala Hajiya Amina ta sanya a cikin tukunya. Fatan kowannenku ya ci kuma ya sha ruwa lafiya. To sai wani mako kuma idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon tsarin shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kuma sauraro baki ɗaya kuma anan zamu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci. A madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin. Hawwa Sharif ki sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an ji mun ku.
Bazaar.